daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga kodayaushe za a iya samun mu a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa hukumar da ke sarrafa hannayen jari a Najeriya ta gina tare da mika wata makarantar firamare a birnin Maiduguri da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu na kasu dalilin rikicin Boko Haram, kuma tuni har ɗalibai sun fara ɗaukan darasi.
Ana koyar da mathematics, English, basic science, head education.
Baya ga haka muna tafa da rahoto kan wani taron ƙananan 'yan kasuwa da ofishin jakadancin Amurka ya shirya a birnin Kano. Sannan kamar kowace ranar Alhamis, Usman Ahmad Kabara zai shigo da shirinsa na kasa ba kasawa ba, baya ga sharhin jaridun ƙasar Ghana da zamu kawo muku. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana ɗaurin laifukan dukkan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a Myanmar kan shugabannin sojan ƙasar. 'Yan ƙabilar Rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a makon nan. Mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin Burma ke yi musu bayan da 'yan tawayen Rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari. Fatattakar da ake wa 'yan Rohingya wadda ta yi sanadiyar kisan ƙare dangi ta janyo suka da Allah wadai daga ƙasashen duniya. Duk da yake har zuwa yanzu hukumomin Myanmar na ci gaba da musanta tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar. Jawabin sakataren Tillerson na zuwa ne bayan wani rahoton ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International, wanda cikinsa take zargin jami'an tsaron Myanmar da cin zarafin 'yan ƙabilar Rohingya. Rahoton wanda aka haɗa shi ta hanyar yi wa 'yan gurin hijira 100 tambayoyi na cewa jami'an tsaron sun harbe ɗaruruwan 'yan Rohingya da ke ƙoƙarin guduwa daga ƙauyukansu, suka kuma ƙone tsofaffi da marasa lafiyan da ba za su iya guduwa ba.
Dabban mutane sun ɗunguma a kan titunan birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba. Suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Mogadishu ya yi na gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin bam na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata addu'o'i, wanda gwamnatin ƙasar ta ɗora alakinsa a kan ƙungiyar Al-Shabaab. Gabanin gangamin, wasu matasa maza sanye da jan rawuna sun tilasta masu sana'o'i rufe guraren kasuwancinsu. Masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin Allah wadan maƙiya, Allah wadan 'yan ƙungiyar Al-Shabaab da ƙarfi daga baya kuma sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Banadir, inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su. Shugaban ƙasar ta Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi shirin abin da ya kira yaƙi da ƙungiyar ta Al-Shabaab.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata wakiliyar hukumar zaben ƙasar Kenya ta yi murabus a mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke a gabashin Afirka. Rosalyn Akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin Washington a jiya Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. Akombe ta faɗa wa BBC cewa ta gudu daga Kenya ne bayan barazanar da aka yi ta yi wa rayuwarta. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta shi ne ya lashe zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, amma kusan wata guda bayan zaben, ko alƙalin kotun ƙolin ƙasar ta soke sakamakon zaben saboda hukumar zaɓe ta tafka kurakurai. Kundin tsarin mulkin Kenya ya bayar da kwanaki 60 a sake gudanar da zaɓe bayan soke shi, amma kuma sake zaben ya shiga wani hali tun makon da ya gabata, lokacin da ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ya cire kansa daga zaben sai dai kuma duk da cewa ya janye kansa a zaben hukumar zaben kasar ta ce ba za a cire sunan Odinga daga takardun zaben ba
shugaba Donald Trump ya musanta maganar da aka ce yayi wa matar wani sojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger yana mai cewa yana da shaidar cewa ƴan majalisar Florida kare ta yi na cewa shugaban ya faɗa wa matar sojan cewa sojan ya san abin da ya shiga ƴan majalisar dokokin Amurka din wanda ta fara fitar da maganar Frederica Wilson ta musanta bayanin shugaban kasar ta kuma ce tana da shaidar cewa maganar da ta faɗa gaskiya ce La David Johnson mai mukamin saji a rundunar sojan ta Amurka yana daga cikin sojoji hudu da aka kashe makonni biyu da suka gabata a kusa da iyakar kasar Niger da Mali bayan da aka kai musu harin kwantan bauna wanda aka yi imanin mayakan kungiyar IS ne suka kai shi Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC To ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya ya shirya wani taro na masu kananan sanayoyi a jihar Kano domin jin bahasun su dangane da harkokin kasuwancin su da zumman lalubo hanyoyin da za a bunkasa harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
I think for me it's very exciting to hear the word about what
Mr. David Young kenan babban jami'in diplomasiya ofishin jakadancin Amurka dake Abuja Najeriya da ya jagoranci taron yake bayyana farin ciki kan yadda ya ji bukatun masu kananan sana'o'i da kuma yadda za a tallafa musu su raya sana'o'in su da harkokin su na tallata hajar da suka sarrafa batutuwan da suka mamaye ajandar taron sun hada da batun lantarki da samar da kyakkyawan yanayin gudanar da al'amura da nagartattun manufofi da tsare-tsaren gwamnati da ilmantar da 'yan kasa da ba su horo kan hanyoyin haɓaka kananan sana'o'i da lamuran saka jari a tsakanin al'umma baya ga waɗannan matsaloli Hajiya Aisha Kwaku guda cikin waɗanda suka yi jawabi a yayin taron ta ce rashin fitar da jadawali na daga cikin kalubalen bunkasa sana'o'i a lardin arewacin Najeriya
kasoma da naira 1000 kana so ya kasance kana da kaman 10,000 ne nan da shekara daya a kana da ma'aikata guda biyu a kana so ka kara su ne su zama kaman guda 10 to ya zaka yi tallan business dinka nan ya kamata ka tsara kai tunanin komai akan business din
shi kuwa barista Ali Jamilu Alhassan wani lawyer mai zaman kansa cewa yake
wanda shi mataimakin shugaban ofishin jakadancin yake cewa ba wai wani ne zai kawo gudunmawa ya baka ko ya dauko kudi ya baka dan kai ba a'a daga jikinka ne zaka nuna kwazanka da hobbasanka kafin wani gane ya yaba
bakin mahallata taron da ya zo wuri guda wajen bukatar hada karfi da karfe tsakanin al'umma da gwamnati da kungiyoyin tallafi na ciki da wajen Najeriya domin ceto arewacin Najeriya daga yanayin fatara ta yadda za a murkushe miyagun ayyuka a lardin Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.
To a gaida Mahmud. Hukumar da ke sarrafa hannayen jari a Najeriya ta gina wata makarantar primary a birnin Maiduguri da ke jihar Borno da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu nakasu dalilin rikicin Boko Haram kuma tuni har dalibai sun fara daukan darasi. Ga Haruna Lodi biyu da karin bayani.
An gina wannan makarantar ne dai a unguwar da ake kira Bulunguto Abuja don baiwa mutan wannan unguwar damar sa ƴaƴansu a makarantu da su dai suna kokawa saboda rashin makarantar primary a wannan yanki wanda ma gwamnatin jihar Borno Hassan Abdulkasim Shatima yabawa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi
We selected the most depressed community
sun tuntuɓe mu inda muka zaba musu wannan wuri da ake kira Abujan Talakawa da kuma suka gina wannan makaranta ina da yakinin cewa wannan gidan ne na kwarai kuma abin yabawa ne
because the total number of Boko Haram
dole ne mu ƙara kaimi dan yanzu haka ana da marayu a wannan jaha da suka tasar ma fiye da 52 da 311 dan haka dole ne mu kula da waɗannan marayu in ba haka ba kuwa dan gaba ba za mu ji dadin abun ba
Let's restructure the educational system.
Yace mutane na magana sake tsarin mulkin kasar nan. Yace abin da ya kamata shi ne mu sake tsara fasalin ilimi. Dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa. Mr. Oscar Onyema dai shine shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jari.
When we engaged with the
Yace lokacin da muka yi magana da jihar mun fahimci cewa batun ilimi shine inda ya kamata mu shigo dan mu bada tamu gudunmawa wajen haɓaka wannan fanni. Dan haka shi yasa muka bada wannan gudunmawa da gina wannan makaranta.
We spent spent a little over 50 million.
Yace mun dai kashe kusan miliyan 50 wajen gina wannan nan azuzuwa guda tara. Kuma mun samu taimako daga wajen su abokan hurdan mu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta. To ko me waɗannan dalibai ke cewa ne game da wannan sabar makarantar?
A don mami.
Nan class nawa ne muke?
Class 1.
Me ake koyar da ku?
Ana koyar mathematics.
Da me kuma?
English. Basic science. Head education. How was mami?
To yanzu kika fara zuwa makaranta?
Yau.
To Allah ya taimaka ko?
To wannan makarantar ya kunshi ɗaliban ƴan ƙasa da primary wato nursery da kuma waɗanda ke matakin karatun primary. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu wataya da wannan waka. Yanzu karfe 3 na dare ne da minti kusan 13 a nan Washington DC, ana kuma tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC din. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata, in ba a manta ba mun tsaya ne inda wakilinmu na jihar Bauchi, Abdul Wahab Muhammad, yake tattaunawa da wani bawan Allah Hamza Waziri Muhammad, wanda yake da bukata ta musamman, amma kuma ya gama haddigirinsa yana bautar kasa a yanzu haka tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Tare Ali Polytechnic dake Bauchin, Najeriya. Ya tsaya inda yake bayanin yadda aka ya sami kudin tallafin karatu ya fita domin yin digirinsa na farko da na biyu, duk da yake bai karasa na biyun bai dawo. Ga ci gaban hirar ta.
Na fara neman scholarship a shekara ta 2010. Naje na dan yi consultation da mutanen anguwanmu. Akwai lokacin Allah ya dan samu permanent secretary kaman guardian, haka nake biya masa ga manufofi na huci. Ah, it's a welcome idea. Ko a haifu ci gaba za ka cin manufofi. Naje nan sai na rubuta application na kai scholarship board. Daga nan dai ina zuwa kullum Allah ya hada ni da permanent secretary, ana ce masa Muhammad Hassan a wajen. Bana mantawa da shi duk ran da yaji nazo zai sako yana haba da dana mai kazo yi ga abinda akai ga abinda hatta kai da ta kawo an rubuta memo an yi hada file an tura file Office Commissioner of Education a lokaci je yace mun ana na ce baba yace sai ka je ka dan yi follow up. To ni ban san ma me follow up a lokacin mu shekara ta 2017 ne. Kaje ka duba ga ya progress na file din. Wata na 6 nayi ina zuwa ba dare ba rana don in ga commissioner. Allah bai sa gangan shi ba, har na saba da mutanen office. Fatan wata rana sai aka bin wai aka ce commissioner ya zo. Na tashi na shiga keke na fit na je. Ni ce ranka da dai ga abin da ya kawo. Sai ya ce mun file dina bata zo gaban sa ba. To kuma sha'aninka yau da kullun an san ka. Na samu na hadu da wani baban aboki na a wajen, ya kai ga ya dauko mun file din na ganta da ido. Sha'aninka da yaranta, sai nace masa ranka ya dade ga can file din a can.
Shi
commissioner ga can file din a can. Idan bakin sa sai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Ba ku da godiyan Allah, waye nace masa ranka ya dade. Kai hakuri, ban sani ba. Dauka file din ka bar office din. Kada ka manta a lokacin mahaifina sitting commissioner ne shi, amma bai san wane ne. Dauka file din ka bar office din. Na ba roƙon duniyar nan da ban yi ba. File ta je ta dawo sai aka ce mun ruwa ya jika file a office commissioner, ba a san me gwamna ya rubuta ba. bayan na yi shekara biyu ina nema ba dare ba rana kuma ni ne na farko na kashaccen da na nemo a jihar Bauchi to har na kusa hakura sai aka kawo Sagir Aminu Salim Sagir kuma ya sani tun ina yaro saboda yana zuwa wajen wansa wan banka tagun na yanzu Alhaji Kabiru mai gida yake a gare ni muna wasannin bore bari da Fulani tun ina yaro kuma yana dora ni akan hanyar yanda zaka iya zan iya neman taro da shi da naji haka sai na dauka file dina na hada ta gaba daya naji na ce masa to ranka da dai kaji ba abin da yake ba yace to ba ni nan ba idan yana da cikin rabonka zaka samu scholarship na kai a cikin sati biyu aka kira ni aka ce an bani scholarship na zo na tafi makaranta
to scholarship din da aka baka karatun a ina ne kai
an bani scholarship na tafi Dubai to kudin da aka bani a Dubai foundation kawai zai to da naga haka sai na ƙara rubutawa gwamnati ina neman alfarma da su bani izini na tattara wannan kudin na koma Malaysia na je na karanta full degree course a fannin business administration na graduate amma na rubuta musu akan zan je na information technology abin da yasa kuma hakan bai kasance ba shine irin wahalan da na sha ta wajen sake mini kudin scholarship din
wanda ana baka wata naira ne
daga farko dai da za a ban scholarship din an dan samu arithmetic mathematic arithmetic problem ba a sake kudin ba dai an bani dala a lokacin dala 9000 instead of dala 10000 amma na ai calling attention din gwamnati ce mu zuga shi an yi samu miskila a waje kaza kaza suka ce eh to an gyara to da na tafi karatun nan na yi requesting dama kowata shekara in na gama karatu zan turo report dina wannan dai make nawa qualified a bani na shekaran da nake ci to nayi haka na ji shiru hakan yasa na tattaro na dawo na zo na ce to gare ni shiga na gani ko zan iya samu na je ofishin commissioner of finance na gan shi mun tattauna to fortunately ina saukowa sai ga accountant general to ya sani kullun yana wucewa kofar gida sai ta goma mun ce masa Allah a taimaka a bani sauran kudi na na koma na yi kara sai ya dauka naira miliyan 1 ne to ya bani ce masa a taimaka dai in na tafi wannan kudin jirgi ne to shi ma dai yake ce mun wannan din ma an taimaka ne ce masa na ji na gode to wannan dalilin da aka samu na rashin sake mun kudi na shi suka yi delaying nawa har cost din franchise cost ne wanda aka kawo ta daga Ingila ya zo ya kare babu yanda zan iya dole na sake canza course na canza course akwai babana lokacin yana PPS na bi ta hannun sa to shi ma dai hakan aka yi haka karshe yace mun gwamnati ba ta da to dama mun yi da wajewa na ga yawa mahaifi na ko ya ake ciki dai na san ba za a banni dai haka ba ban yi karatu mahaifi na ya ci gaba da daukan nauyi na har na samu na kammala degree na farko na fara degree ne yanzu ina cikin kokarin na yi thesis na wadai ban karasa degree na dawo saboda waɗansu ƴan lura
to ya rayuwa ta kasance a tsakaninka da sauran abokan karatu dan dai cewa kai din nan za a samu wato wasu matsaloli musamman da ko zuwa gwagwarmayar yin karatu da dai wasu abubuwa ya kake kallon kanka a tsakanin su kuma yadda ka tafiyar da rayuwa
to a alal haƙiƙa dai idan ka samu kanka a ƙasar da ka ci gaba kowa kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin lalura kake ɗauke da shi kana daidai da kowa ne a cikin jama'a to ƙasar da nake kuma ƙasa ce da ta ci gaba akwai provision wanda zai akwai tanadi wanda zai baka dama kai ma ka nuna bajintanka ba tare da kasawa to yanayin rayuwa a cikin wannan babu wani matsala kana da ban gida kana da hanyarka daban so kawai abin da ya rage maka shine aiki da kwakwalwanka kuma cikin Allah cikin ikon sa upon my graduation na kasance ni ne project dina da nayi project now was the best kuma I emerged the best presenter a gaba ɗaya faculty
wannan dai ɗaukaka da kuma jajircewa da kai Allah sa ka yi fice fannin karatun da kai kenan dama ka ƙuduri aniyar ganin dai cewa duk da wannan na kasa jajjaben al'umma ba kawai ne kasashe ne kasawa ba
wannan Google Maya da nayi duka akwai manufa a cikin ta na farko dai nayi wannan Google Maya ba na nuna ni dan kowa bane nayi Google Mayan nan don na ba wa dama wa ƴaƴan talakawa su gane cewa idan da niyya za su iya yi su saboda naje na fara neman wannan scholarship din a wanda ba ni ba dan kowa ba kuma har na samu naje nayi karatun nan na dawo yanzu ina bautan ƙasa na ina koyarwa
menene su dalibai za su ga su ga sunan kuma ga wani mai lalura yana koyar da su ya kake ganin kuma da sauran al'umma suke kallon ka
to a gaskiya dai dalilin da yasa na shigar malanta shine ina gani ta wannan hanya ne kawai za ka isar da sakonka cikin sauki saboda idan ka shiga aji kai kake da ajin sai abin da ka faɗa za su ji to cikin wannan za ka iya yanzu muna cikin al'umma ce wanda idan kana da nakasa ana ɗaukan ka kaman kai wani lalura ne ma tukunna a cikin al'umman gaba daya to amma saboda yanzu ina cikin aji kuma matasa nake koyarwa zan yi kokari ni a matsayina na mai nakasa za su gani nakasa fa ba kasawa bane
Hamza Waziri tare da Abdulwahab Muhammad sai mu ce anan zamu dakata sai mako mai zuwa zamu karkar wannan hira idan Allah ya kai mu a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta tace mana sautin Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Kuma Allah gaida Usman yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin Ghana.
Zamu fara sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic. A labarin ta shafin farko an kama ɗiyan Ghana mutum uku game da zalunci na kuɗi sama da fam miliyan 5. Wannan labari dai ya nuna cewar wasu ɗiyan Ghana mutum uku ne suka zalunci wasu ɗiyan Birtaniya su 16 kuɗi da ya kama fam miliyan 5. Ɗayan waɗanda wannan lamari ya ritsa da su wata mace mai shekaru 71 da haihuwa tare saranta. Sai kuma wannan labarin dake da kanu kamar haka. Kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulle yarjejeniya na karfafa dankon zumunci. Wannan labarin ya nuna cewar kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulla wata yarjejeniyar kawanci da kuma na fahimtar juna guda uku wadda zai baiwa kasar Ghana da Cote d'Ivoire damar karfafa zumunci na haɗin kai da kuma kyakkyawar danganta. Har yau dai a jaridar Daily Graphic ma'aikatar ministar kuɗi ta samu wani na'urar da zai check tare da tabbatar da tantance kasafin kuɗin shekara na gaskiya ita kuwa jaridar da Business and Financial Times babban labarin ta kira akai ga gwamnati da ta jagoranci yakin da ake akan almubazaranci ta biya ta na'ura ko kuma electronics sai kuma wannan labarin inda ake nuna cewar za a shafe tsarin karatun nan inda kolejoji ke danganta kansu da jami'o'i har su kuma su kai munzalin da za su yi tsayawa da kansu ministan kasa wanda ke kula da ilimi mai zurfi professor Kwesi Yanka shine ya bayyana haka cewar za a kawar da irin wannan tsarin sai kuma wannan labarin inda ake kira ga ma'aikatu na kwararru da su yi kokarin yayi duk waɗanda ba su kai munzalin da za a iya kiran su kwararru ba sai kuma jaridar Ghanaian Times gwamnati ta yi kira ga masu sukarta da su tona asirin sunayen jami'ai masu cin hanci jaridar ta ce daga bakin ministan labarai Honorable Mustafa Abdulhamid gwamnati ta yi kira ga masu yaƙi da cin hanci da duk waɗansu masu faɗi aji da su fito ƙarara su bayyana sunannakin jami'ai na gwamnati da suke da hannu dumu-dumu a cikin cin hanci Har yau dai a shafin baya na jaridar Ghanaian Times wani labarin ne an kaddamar da rahoton yawan al'ummar duniya na shekara ta 2012 labarin ya nuna cewar wani rahoto na yawan al'ummar duniya na baya-bayan nan da aka gabatar yayi kiran da ayi watsi da tudda Allah wadai ko kuma ayi fatali da duk wadansu dokoki da ke haramta wa mata samun cikakken labari dangane da jima'i da kiwon lafiyar haihuwa. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu, mazaunin Bayelsa, Sokoto, daga lokacin zan yi rakodin Allah kuɗi sanin sakon ganin ruwa daga ilimin musulun na lokacin da mai Elmela har zuwa na 15 zan su amin irin su amin tambayar suwa Allah kwanru mu ya lalace wallahi muna wahalar da ƙarshen wahalar ruwan sha a garin matsayin da mu ya lalace don Allah ta taimaka mana. Ni ne Sani Balad da ke wurin Hausare a jihar Yobe. Shirin na kasa ba kasa ba na Usman Ahmed Kabara Bauchi. Ya kamata sashen Hausa na biyu su gayyato da su kuma faɗan Ladi Katsina, shugaban alƙalan jihar Katsina, wurin namijin ƙoƙarin da yake a kan guragu a Najeriya. Bawan Allah na rayuwarsa kaɗai a kan guragu ta ƙarewa da makasarsu. Kuma wannan shirin yanzu biyoyin sashen Hausa suna ba da ƙarama guragu suna faɗan albarkacin bakin su. Gurbin yanzu a Najeriya an ɗauke shi makasarce sai dai a dinga ba shi sadaka. Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya da gwamnatin Najeriya ta dinga ba da tallafi a kan guragu.
Mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. BOA Hausa don Allah ku bamu dama in yi lokaci akan yan majalisun mu na yankin Amurkuwar Macina waɗanda tun da muka zaɓe su kai watsi da mu suka tafi babu wani aiki kuma da su kai mana cigaba har zuwa yanzu. Hakika mun tura ma'aikata ta faɗe mu da hayaki kuma mun yi zaben tumun dare a zaben da muka gudanar na 2015 wajen zaɓen yan majalisun mu. To amma zai zama matsala insha Allah a kula na kin dalilci zai dawo.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Abu Duka, ina kiran ku daga Lagos. Zan bayyana yin ra'ayi ne game da kwamni da kwastan suke yi na motocin da suke cewa su ra'ayina in dai har kwastan za su yi wannan abu to su ma ya kamata su sauka kuɗin duti abin da suke karɓa na duki. Gaskiyar magana ya yawa, gaskiyar magana idan har suna son duk mutumin da ya shigo da mota ta ɓara wuniyar hanya a kama su to sai su sauko da duki wanda duk mutumin da zai biya dutin nan ba ma muke shiga ƙasa ba ne.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana ɗaurin laifin dukkan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a Myanmar kan shugabannin sojan ƙasar. ‘Yan ƙabilar Rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a ‘yan makonnin nan. Mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin bamu ke yi musu bayan da ‘yan tawayen Rohingya suka kai wa jami’an tsaron ƙasar hari. Dubban mutane sun ɗunguma a kan tituna a birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba suna allawale da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata wasu fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani a kan kiran da magajin garin Mogadishu ya yi na a gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata addu'o'i. Wata wakiliyar hukumar zaben ƙasar Kenya ta yi murabus mako guda kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi abin da ya ƙara rurrukta wasu rikicin siyasar ƙasar da ke a gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fitar da wata sanarwa a birnin New York a jiya Laraba tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizan da ake gabatan zai zama sahihin zaɓe ba.
To masu haru da kama kawo ƙarshen shirin namu na hatsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad wato uku na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Jama'atul Izzatul Bidiya wai kamata suna a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir bisa rasuwar mahaifiyarsa, da fatan Allah ya jikanta amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel ya tani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shi wannan shiri sai kuma injiniyarmu Malama Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen wato a wani lafiya.